sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fageti tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin ciki kasancewa da ku. A shirin mu na yau Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da nake tafa da su ga kanin labarai.
Labanan ta ayyana dokar ta bace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut da kuma umurci rundunar soji da ke daurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. Gwamnatin shugaba Trump ta ce tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyakin aikin soja domin yaƙi da ta'addanci a kan iyakokin kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Nijar.
Kanin labaran kenan aka saurara. To bayan fashewar da aka samu a Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon a shekarun jiya Talata, da ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi. Muryar Amurka ta yi hira da wani ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 45 waɗanda take zargi da aikata laifuka daban-daban da suka haɗa da ayyukan ta'addanci da sace shanu da kuma fashi da makami. Baya da haka za ku ci tattauna ta musamman da mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan sha'anin tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Ghana ta umarci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin, lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar Talata. Har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba, to amma jami'an kasar ta Lebanon suna ba da ƙarfi ne akan abin da suka ce tonton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru 6. Fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa, suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikata fiye da wasu 5,000 a cewar ministan lafiya Ahmad Hassan a yau Laraba. Gwamnan Beirut Marwan Abud ya ce wannan mummunan iftila'in ya kuma raba mutane kusan 300 da gidajensu. Ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau Laraba, a yayin da Prime Minister Hassan Diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a fadin ƙasar. Jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya ƙaru a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken baragwazon gine-ginen da suka ruguje, a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba. Gwamnatin shugaba Trump ta faɗa a yau Laraba cewa tana nan tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta TikTok mallakar China da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta WeChat a zaman manyan barazana. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shirin da Amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsaftace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa 5 da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na China da kuma kamfanonin sadarwa na China daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar Amurka da 'yan kasuwarta. Sanarwar ta Pompeo ta zo ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar haramta TikTok. Manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin Amurka akan damuwar kalubalen tsaron ƙasa, a yayin da tankiya ke ƙara zafafa tsakanin Washington da Beijing. Yanzu haka TikTok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan Satumba da kodai ya sayar da ayyukansa na Amurka ga kamfanin Microsoft ko kuma haramta shi nan take. Pompeo ya kuma ce Amurka na kokarin hana kamfanin sadarwa na Huawei na kasar China daga da sana'urori ko kuma saka manhajar sa domin saukewa da dorawa a wayoyin salula na Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyakin aikin soja a ci gaba da karfafawa dakarun wannan yanki gwiwa a yakin da suke gwazawa da kungiyoyin ta'addanci akan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika da ƙarin bayani.
Motoci masu sirke kimanin 22 kiyar mamba hada da Land Cruiser 2 na amfanin asibitin sojoji hada da wasu kayayyakin gyaran motoci masu sirke ne aka damƙawa hukumomin tsaron Jamhuriyar Niger a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a yammacin jiya Laraba a birnin Yamai. Kayayyakin waɗanda darajar su ta haura miliyan 8 na dalar Amurka gudunmuwa ce daga gwamnatin Amurka domin amfanin bataliyar sojojin Niger mai aiki a ƙarƙashin rundunar Jason Sahel da yake jawabi a yayin da yake damƙa makullan waɗannan motoci. Jakadan Amurka Eric P. Whitaker ya ce, muna fatan kayayyakin da muka bada za su ƙarfafa wa Niger gwiwa a yunkurinta na jibge ƙwararrun askarawa masu aikin sintirin da zai kara wa daukacin dakarun tsaro azamar aiki ta yadda za a tabbatar da tsaro akan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da Niger. Da yake karbar wannan tallafi, ministan tsaron kasar Niger Professor Isufu Katambe ya yaba da gudunmuwar da kasar Amurka ke bayo wannan kasa da makwabtanta akai-akai a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro.
Sai mu yi ma Amerika godiya da wannan tallafin da suka kawo mana cikin wannan
a watan Fabrairun 2019 ma kasar Amurka ta baiwa Jamhuriyar Niger motoci masu sirke kimanin 60 da treloli 4 da tankoki 2 na dakon mai 2 na ruwa ba idan wasu rumfunan tamfol da na'urorin kariyar sojoji da na harkokin sadarwa a fagen daga a ci gaba da karfafa matakan yaki da kungiyoyin ta'addancin yankin Sahel.
A gaida Suleiman Muni Barma daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Madalla an jima kadan Murtala Faruk Sanyinna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu a kasar Lebanon inda fashewar da aka samu a birnin Beirut ta yi sanadiyar mutuwar daruruwan mutane da kuma jikkata dubbai. Abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri yayi hira da Hudu Jasir Umar, wani dan asalin kasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru, ya kuma bayyana halin da ake ciki.
An ba da hanya kwana uku a bisa gawaye, wadansu gidajen bisa sun fadi kansu sun harwa yau suna rayuwa amma ba iya an cire su ba saboda shi ni mata na mutun yan Tripoli ne sun fito Tripoli da basis an zo za a taimaka aiki harwa yau aikin bai kare ba. Sau da shi ko ina duka kai je shurumi ba wanda ya bude store sa yau.
To me kake jin mutane suna fada wanda mutanen su ko kuma ƴan uwan su da abokan arzikin su wannan bala'i ya ratsa akan su?
Eh wai ya kamanci hukumar Lebanon ta tashi wanda su kai aka a je da su a je a yi musu hisabi. Ya kamanci a kai su kotu a je a yi musu hisabi.
To ya batun jami'an tsaro, an zuba jami'an tsaro a gari ne tunda jama'a ba su fitowa ko dai a'a?
Jami'an tsaro wani wani ne kai da zaka yi ka taimaka ka je kema ka tafa yadda za ka cire mutane kowa wurin kowa uskan kowa yake wadanda suka kaura a cikin gidansu da wadanda suka fito a saman wasu sun fito Tripoli sakin capital town Lebanon sun je wurin nan sun je sun taimaka saboda faɗin mutane.
To ko kana da labari akwai wasu mutane na Afrika da wannan abin ya ratsa da su?
Eh akwai wata ne, akwai Nigerians, akwai Ethiopians, akwai Israelians wadanda suka ji ciwo amma su ji sun ji ciwo ne kamar kan da ka sani yanda abin ya abin ga mutane kamar gari da sauran su sun rasu gari da 13 sun an samu gawayen su wasu kuma 4000 sun ji ciwo wasu kuma an rasa su saboda shi cikin wadannan suka ji ciwo. Afrika suna cikin kamar Ethiopia, kamar Ghana, kamar abin na Nigeria da wasu Israelion su ma sun ji ciwo.
To amma ba ku ji wani dan African da ya mutu a cikin gawarwaki da aka samu wurin 113 da ka faɗa ba?
A'a ba mun samu labari ba. Jiya ka san ni ne babban shehu a cikin wannan gari jiya na ta tambaya an ga call ina da sauran su jin ciwo suka ji glasses ya fuffashe iya abin gansu ka gane ko wanda suke daura na abin gansu mai ba wanda ya mutu amma jin ciwo dai aka ji ka gane ko to daura nan kuma na kusar da wurin da abin yayi karantina abinda wurin da abin yayi ka gane ko daura na kusar da wurin akwai Africa su wurin ba wanda ya mutu
to yanzu na san akwai kasashen Africa da dama da suke kokarin su kwaso mutanen su su kai kasashen su saboda zancen coronavirus shin wannan abin da ya faru kana ganin zai iya shafan kokarin da gwamnatocin Africa suke su kwashi mutanen su
ina ga haka ta ma abin ga wa hasatan mu ganiyes an zo ku kwashi wasu sun wuce amma fa last billing da zai zo ya kwashi 11th cikin wannan wata akwai wani yaran mata za su wuce Ghana saboda shin na gan wanga ya abin ya sa a zuwa taimaka akai sisters mun wadanda suke gajiya nan abin ga gida
Kudu Jassar Umar kenan dan asalin kasar Ghana dake zauna a Beirut a tattaunawar su da Baba Yakubu Makiri rahotanni na nuni da cewa bayan wannan hirar an samu karin adadin waɗanda suka rasu da kuma jikkata a wannan lamari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC ga Murtala Faruk Sanyin na ya dawo da ci gaban labaran duniya
Yan majalisar dokokin Amurka uku sun buƙaci wasu manyan jami'oyin ƙasar shida da su mika bayanan tallafin da suka karba daga wasu ƙasashen waje ciki har da China da Russia inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa an aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in Harvard da New York da Yale da Jami'ar Pennsylvania da ta Chicago da kuma Jami'ar Delaware tare da manufar taimakawa ƴan majalisar wajen ƙara gano tasirin saka jarin kuɗaɗe da kasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun Amurka wasiƙun da aka aika da su a makon nan sun buƙaci shugabannin jami'o'in da su bada bayanin dukkan tallafin da suka karba daga kasashen China da Qatar da Saudi Arabia da Iran da Russia tun daga watan Janairun shekara ta 2015 haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar 10 ga watan nan na Agusta to sai dai matsayin ƴan jam'iyyar marasa rinjaye a majalisar ƴan majalisar ba su da ƙarfin tilastawa jami'o'i din wannan umarnin
a gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Bindinar ƴan sandar jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 45 ga manema labarai waɗanda ta ce ta kama su kuma tana zargin su da aikata laifuffuka daban-daban waɗanda suka hada da satar shanu da fashi da makami da ma wani da ake zargin cewa shi ne ke siyo wa ƴan ƙungiyar Boko Haram abinci wakilin murya Amurka Haruna Daudabiyu ya aiko mana da rahoton
Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Borno DSP Edet Ekong yace waɗannan mutane mafi yawan sun aikata waɗannan laifuffuka ne a wurare daban-daban kuma sun ansa laifin su da ma wasu da suka sato shanu a kasashen Kamaru da Niger wanda su ma yanzu haka yace suna hannun su
The suspect confessed that he was saddled with the responsibility of supplying essentials and other logistics to the sect. Items recovered from him include 1,250,000 naira meant for the purchase of foodstuff and other essentials.
Yace akwai kuma suka kame da ake kira Alhaji wani Mutti anguwar muna a shiri dake cikin garin Maiduguri da kuma kasance dan kungiyar Boko Haram da yake siyawa sauran ƴan kungiyar Boko Haram din abinci da kuma wasu kayayyaki an ko ba mu damar yin magana da wannan mutumin da ma wasu daga cikin su da ke hannun jami'an ƴan sandan a yanzu hakan
Alhaji Gwani Malam Mutti
me kai aka kawo kana
na je na siya a kasuwan Monday Market kayan injina na nuka na siya na kaiwa masu yara Boko Haram so abunan na je na bunne a gona sun dauke.
Ina kaje ka siyo kayan kuma ka san cewa ma ƴan Boko Haram ne?
Daga karo na biyu kuma na zo na siya kayan magani irin allura.
Kuma ma kana siya musu kayan?
A'a.
Wannan shine karo na nawa kake
musu? Shine karo na biyu daga ba.
Ina kaje kai musu kayan? Ko za kaje kai ko kuma su suke zuwa su karba?
A'a, ni na kaiwa akwai a gona na bunne shi shikenan su za su zo su dauka. A'a, ban ma hadu da su.
Su aske baka kuɗi?
Dama sun nuna mun wajen.
Zaka je san
Right.
sai ina nufin kudin da zaka siyo
masa kaya kudin ma haka ne wajen ne na an bunne shi kuma na je na doka kudin na
ku da wadanda suke zuwa wurin ka din sunan wani
su biyu ne
kuma da mashin suke zuwa
da mashin suke zuwa
me sunan ka
Hashim Lawali
daga ina mai kai ka kana
shanu ne na sata 31
aina
a Niger
a wata jiha ke na Niger
jihar Difa
jami'an yan sandan sai suka ce za su kuma tura wadannan mutanen zuwa kotu dai masu hukuncin da ya dace da kowanne daga cikin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu bayan kammala taron majalisar tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira a karo na biyu a kwanan nan akan rashin gamsuwa da kokarin da hafsoshin tsaron kasar ke yi. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da Janar Muhammad Mangunu mai baiwa shugaban kasa shawarwari akan harkokin tsaro. Ga bayanin da yayi kan wannan batu.
Da farko dai mun tattauna akan al'amuran amfani da miyagun kwayoyi yawancin kwayoyin kuma inda suke ta shigowa kasan mu ba gaira ba dalili kuma illan da ake ta samu a rashin tsaro mutane da yawa ba su fahimci inda abin yake dagula sha'anin tsaro ba don mutane da yawa suna danganta rashin tsaro da sha'anin yawaitan makamai da tsananan fatara da kuma aqidan addini amma abu guda daya da mutane ba su gane ba shine miyagun kwayoyin nan ana amfani da su ne domin in kaga duk inda ake kai hari aka sa mutane cikin halin kunci halin miƙa su da tsamautuwa za ka ga cewa inda ake kisa wa mutane kisan wulakanci fiye da sauran abubuwa hankali ma baya dauka inda mutum mahaluki zai kashe dan uwansa a cikin irin wannan halin tabbas jami'an tsaro bayanan da ake samu yawancin miyagun kwayoyi yana taimakawa mutanen nan domin ko a arewa maso gabas an ana balla ana daga ana artabu ana gumuzu zaka ga su ɗan ta'addan ba abin da ya dame su sai dai kaga suna zubewa ana zuba wuta musaddan ba domin ba cikin hankalin su suke ba kuma wannan abin mun ga cewa akwai bangarori guda uku ne da muke da mishkila a wannan abin na daya masu cinikin miyagun kwayoyi da suke hada baki da mutane daga kasashen waje su kawo na biyu kuma su wanda suke amfani da wayannan miyagun kwayoyi kuma na uku su wanda aka ba su amana wanda suke aikin tsaki wanda ya kamata su kare mutuncin al'umma da kasa su hana mutanen nan shigowa tabbas su ma akwai hannunsu a cikin wannan abun domin yanayin cinikin miyagun kwayoyi yana da wato wuya a ce mutum guda daya ko bangare guda daya ya yi wannan aikin.
Janar Muhammadu Mangono kenan mai ritaya mai bayar shugaban kasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya ni ke da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da mai ɗakin gwamnatin jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello wadda take tsokaci kan matsalar jade da tabu waye al'umma da tace rashin yin hukunci mai tsauri da zai zama ishara ne sa wannan lamari yake ƙara yawaita. Ga ci gaban bayanin nata a hirarsa da wakilinmu Hassan Maina Kaina.
Zan bada bayani misali kamar sanda aka fara wannan ciwo na HIV a lokacin nan ai duk wanda aka ce yana da HIV ba karamin bala'i ya samu kanshi ba saboda da mutane suke kallon su to amma saboda yawan fadakarwa da aka dinga yi aka je aka samu manyan kasa da malaman mu da pastoci na coci aka dinga fadakar da mutane a cocuka da masallatai da islamiyoyi shine aka fara samu saukin abun to wannan haka nan zamu bi da shi kuma an riga ma an fara ana bi ana fadakar da mutane kamar yanzu zan ba da misali yanzu ga kamar anan Niger ana nan ana zuwa ana samu manyan ana samu uwayen gari kasa muna da Emirate Councils guda 8 masarauta guda 8 a Niger to yanzu ga an bi tsakanin wannan satin da ya wuce an je masarauta sun kai guda 6 sauran guda 2 da za a je a karasa dan me a samu manyan kasan nan namu su fadakar da mutanen su cewa ba ga yadda ya kamata a yi a tausaya ma mutanen nan kuma kada a juya musu baya to ina gani idan aka samu aka ci gaba da wannan shine za a dan samu saukin irin wannan kyamace-kyamacen da ake yi ma mutane
idan muka dubi wannan yunkuri da kuka fara a jihar Niger shin ku akwai wani shirin da kuke yi don yada shi wannan yunkuri zuwa sauran jihohi a Nigeria
eh to kai magana mai muhimmanci sosai to mu a matsayin mu na matan gaunoni yunkurin da muka dauka ma kanmu shine muna son mu tabbatar da cewa mun taimaka an samu hanyoyin da za a iya taimaka ma mutane a tallafa musu idan irin wannan abubuwan ya same su to akwai wayansu wurare da aka kakkafa a jihohi na san ba duka jihohi suke da shi ba amma na san muna da shi a Niger muna da shi a Kaduna muna da shi a Kano da kuma wayansu jihohi da kuma jihohin dake nan kudu na Nigeria ana kiran su a turance sexual assault reproductive center wato wuri ne wanda idan aka samu mace ko yara da aka ci zarafin su ko aka musu fyaɗe inda za su iya zuwa don su samu a duba su sannan a dauki statement din su ta yadda police suna nan za iya fara binciken wanda ya musu wannan mugun abun kuma yadda kuma za a kama shi kuma a musu duk abin da ya kamata ta hanyar bada magani ko allurai ko gwaje-gwaje da ya kamata a yi idan irin wannan abin ya same su to wayannan wuraren centers din nan duk wanda ta samu kanta a cikin wannan center din babu sisin kwabo da take biya to mu burin mu shine a ce a kowane local government a jihohin Nigeria gaba daya za a samu wuri iri at least center guda daya a kowane local government a nan Nigeria wato kananan hukumomi a duka Nigeria a samu guda daya akalla inda za a iya samu mata su samu su je wurin nan to daya daga cikin abubuwan da muke son mu yi shine muna son mu jagoranci yin centers din nan a state sun mu gaba daya kamar yadda na ce maka da muka fara mun hada hannu matan gononi mun kayyada ma kanmu abubuwan da zamu yi to daya daga cikin abubuwan da muke son mu yi kenan inda babu kamar mu a Niger bai fi guda uku muke da su guda biyu kawai muke da su a Niger to kira gani muna da kananan hukumomi wato local governments guda 25 to muna bukatar akalla wajen 23 kenan da za a kafa to mu abun da muke so shine gwamnati ta sa a kafa wayannan abubuwan a centers din a dukkan local governments kuma a bada kudaden da za a taimaka ma mutane dan a tallafa musu dan tsarin da wannan center din yake da shi kenan kuma muna fata idan aka samu aka yi haka za a taimaka ma al'umma sosai to tunda na san a Kaduna suna da guda 4 to mu muna da guda 2 sauran jihohi ban sani ba amma ina kyauta zato cewa ba za a rasa ko da akalla guda 1 ba a kowane jiha a arewacin Najeriya da kuma a nan kudu so idan aka samu wayannan centers din zai taimaka ma al'umma sosai kuma zamu ga haske a cikin abun insha Allah
wasu jihohi sun fara tsorar matakai akan laifin fyaɗe alal misali akwai jihohin da suka sa dokar hana bada beli ga duk wani wato laifin da ya shafi fyaɗe ko kuma hana a yi sulhu a wajen kotu misali me ake ciki a jihar Niger
to insha Allah ina kyauta zato cewa nan da wayansu ƴan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana misali kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka zai ce maka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fiyade din mu kuma idan muka dauki alƙawari ma kanmu cewa zamu taimaka to yanzu mun fara aiki a kungiyar mu na matan gwamnati kuma kowace mun riga mun fara aiki a jahohin mu mun fara hada committees wanda zamu yi aiki da su kuma muna fata cewa da yadda muka fara haka zamu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba so abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya bane za a ce za a samu nasara abu ne wanda yake bukata a ce kullun ana kai shi ana aiki akai kuma a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasaran a cikin abu so iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai dan wannan abun ba mutum ɗaya bane ko gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abu duk wanda yake da zama a cikin al'umma shi ma ko ita ma tana da aiki da za ta yi ko da zai taimaka ma al'umma ta yadda duka irin abubuwan da ke samu Allah ya bamu taimako da mafita a kan shi ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce kowa zai yana da kowannen muna da haƙƙi akan junanmu idan mun san akwai mutane da suke aikata irin wannan abu ya kamata a kai su wajen hukuma kai su ƙara dan a zo a same su a kama su dan su daina bata yaran mutane da kuma matan mutane so abu ne wanda ya kamata kowa ya hada hannu shi ma kowa yayi nashi abinda zai iya yi dan a taimaka ma al'umma
idan muka dubi irin matakan da kuke dauka kawo yanzu misali Dr. Amina kamar zuwa wannan lokaci ne ake sa ran al'umma za su ga canji
to insha Allah ina kyautata zato cewa nan da wa'insu ɗan kwanaki ba da dadewa ba za a fara ganin canji saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana misali kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma daukan wani mataki na wani doka zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fiyade din mu kuma idan muka dauki alƙawari ma kanmu cewa zamu taimaka to yanzu mun fara aiki a kungiyar mu na matan gwamnati kuma kowace mun riga mun fara aiki a jahohin mu mun fara hada committees wanda zamu yi aiki da su muna fata cewa yadda muka fara haka zamu ci gaba da yin aikin ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba
to da fatar wannan matakin da matan gwamnatin Najeriya suka dauka zai sa a sami hanyar shawo kan wannan lamarin nan kuma zamu yi sallama da Dr. Amina Abubakar Sani Bello mai dakin gwamnatin jihar Niger sai kuma mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadinta da kuma wakilin Hassan Maina kaina da ya mana hira da ita sai kuma Cibahiro da ya done da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a wannan shirin a shafin mu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryen mu
kai mata sune duniya sune dadi
Labanan ta ayyana dokar ta bace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut ta kuma umurci rundunar soji da ta yi daurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. Gwamnatin shugaba Trump ta ce tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tarin yanar gizo na Amurka.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jan kamar Bisadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku muryar Amurka na miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga iyalai dan uwa da abokan arziki bisa ga rashin tsohon ma'aikacinta Ladan Ibrahim wanda ya rasu a wani asibiti da ke nan birnin Washington a jiya da rana bayan gajeriyar duniya. Allah Ubangiji ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Allah ya sa ya huta. Amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, musamman ma Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatarwa, da Fidi da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.